Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Kungiyar haɗin kai da bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS ta yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta bude kan iyakokinta domin gudun afkawa cikin mawuyacin hali ga makwabtan ƙasashe ta fuskar durƙusar da yarjejeniyar cinikayya a wannan lardi. Gwamnatin jihar Ebonyi ta ƙuduri aniyar naɗa ƙarin mataimaka a fannoni daban-daban kimanin mutum 800 bayan muƙamai na mutum 4000 da aka riga aka yi tun da farko. Dattawan siyasa a ƙaramar hukumar birnin Kano sun ce dole ne su yi biyayya ga sabon wakilinsu na majalisar tarayya duba da fikirarsa ta kawo ci gaba da farfaɗo da ruhin siyasa ta hanyar ingantacciya. Duka dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro assalamu alaikum, Ibrahim Ishaq dan uwar Rano ke muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiyya. Kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin kasar nan ya bada dama. Kungiyar haɗin kai da bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS ta yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta bude kan iyakokinta na tsandauri da ta garkame domin hakan na shafar yarjejeniyar cinikayya da aka kulla kuma aka sanya hannu a tsakanin ƙasashen da ke wannan gunduma. Kakakin majalisar ƙasashen na Afirka ta yamma Honorable Mustapha Sisalo shine yayi wannan kira ta cikin wata sanarwa yayin bude taron musamman karo na biyu da ECOWAS din ta yi a Monrovia da ke ƙasar Liberia. Ya ce rufe iyakokin ya haifar da barazanar fadawa cikin wani mawuyacin hali ga makwabtan ƙasashe tare da dakile aiwatar da shirin yarjejeniyar shige da fice don cinikayya musamman a lokutan da ƙasashen na yammacin Afirka suka ga dacewar ɗaukar matakan dakile hanyoyi da dokokin ƙasa da ƙasa ke kawo wuce kai. Baya ga Najeriya da ta ɗauki wannan mataki, ita ma jamhuriyar Benin ta rufe ta ta iyakar fiye da wata guda wadda jamhuriyar Nijar ke take musu baya a kwanakin nan. Da hakan duka in an kalla babu abin da za su haifar sai koma baya ga manufar da al'ummomin yankin ke son cimma da ta shafi ƙirƙiro sahihiyar hanyar kaucewa tsauri akan iyakoki domin zaman lafiya da haɗin kai ya yauƙaƙa a tsakani. Majalisar ta ECOWAS dai ta yi kira ga ƙasashen da ke cikin wannan ƙungiya game da girmama buƙatun al'ummominsu tare da kira ga ƙasashen da suka kulle iyakokinsu su bude kuma su haɗa kai da nufin yaƙi da ayyukan fasa ƙauri a yankin domin dai majalisar ta fahimci cewa muddin ana neman mafita akan wannan yanayi dole ne a nazarci al'amarin ta hanya mai girma zuwa ga matakin da za a samar da maslaha mai ɗorewa. Bugu da ƙari, kakakin majalisar ta ECOWAS ya yi tur da irin hare-haren da ake kai wa 'yan Najeriya mazauna ƙasar Afirka ta Kudu, yana mai cewa hakan ba komai ke haskawa ba sai babbar barazanar rushe haɗin kai da ke tsakanin ƙasashen Afirka domin dai ire-iren waɗannan matsaloli da ke faruwa suna buƙatar kulawa ta musamman tunda dai babu abin da suke haskawa duniya sai bakin fanti ga wani bangare na ƙasashen na Afirka. Mahankalta dai sun dade da gano cewa daga cikin matsalolin da ke janyo cece-kuce ko kuma tashin-tashina a tsakanin mutanen ƙasashen na Afirka akwai batun rashin ayyukan yi wanda shine aka gano yana haifar da matsalolin da suke da jibi da tsaro ta hanyar yin amfani da matasan da ke zaman kashe wando domin asasa rikice-rikice ba gaira ba dalili. A bangare guda kuma yana daga cikin manufar gwamnatin Najeriya samar da aikin yi tsakanin matasan ta tunda dai tuntuni masu hasashe sun ce a yanzu babu ƙasar da ta kai Najeriya talauci a faɗin duniya kuma daga cikin hanyoyin samar da aikin yin nan har da batun komawa gona na duke din nan dai da Bahaushe kan yi wa kirari da tsohon ciniki a wani fagen kuma ake masa kirari da tushen arziki. Tun ma gabanin fara haƙo madarar arzikin man fetur an gano cewa ƙasar babu abin da ta dogara da shi sai noman wanda kuma aka ce da kuɗin sa ne aka yi amfani wajen fara haƙo man fetur din amma sai lalaci ya sanya aka jefar da wannan harka baki daya tunda an huda an ga jini a fannin naman fetur cikin salo irin na ta faɗi ga sassa. Hakan dai yana cikin tunanin shugaban da ke mulki tun ma gabanin ya dare kan karaga da ya ce dole ne Najeriya ta koma harkar noma ka'in da na'in kuma ta yaya za a rungumi tsarin daga cikin matakan ɗauka dole a hana shigowa da nau'in shinkafa cikin ƙasar nan wadda aka gano ita ce jigon abincin da ɗan Najeriya ya fi ta'ammali da ita. Ko ba komai a hasashen masana wannan zai ƙarfafa wa mutanen gida gwiwa su noma abincin da za su ciyar da kansu wataƙila ma har su fara fitar da shi zuwa makwabtan kasashe, kuma hakan zai samar da ayyukan yi, wanda da zarar hakan ta samu radadin talauci zai ragu, sa'annan a kaucewa barazanar amfani da marasa aikin yin wajen assasa rigingimu da tashe-tashen hankula a cikin al'umma. Shin ina alakar wannan yunkuri da matakin gwamnati na hana shigo da shinkafar ko kuma dai kulle kan iyakokinta? Ga ci gaban tattaunawar da Gauta ya fara kawo muku da Honorable Amanullahi Ahmad Muhammad.
Daman kasa irin Najeriya wanda take da mutum miliyan 100 ya kamata ci da kanta, amma komai yana da lokacinsa. Ai, ba a hana shigo da shinkafa ba, zaka iya shigo da ita ta ruwa, amma talan borders ne kawai aka hana. Kuma masu shigo da shinkafa nan kakkabanta fa ba dalla ake ba su ba, officially black market suke zuwa da parallel market su shigo da kayan su. Amma karkabanta fa wanda yake shigo da yanzu masara, ana kawo masara yanzu kasan nan, su kuma central bank ce take ba su dalla suke kawo. To waɗannan ya zaka yi da su masu noman masara? Saboda haka an bajjaki ne kawai ana dukan.
Na fahimta, masarar bamu kai ga bunƙasa wajen noma ta anan gida ba, sai an shigo da ita daga waje.
Mun kai na faɗa maka, amma saboda waɗansu shafafu da mai su wanda suke gani, su suke gidajen kajin nan, su suke da kamfanonin da suke sarrafa kajin nan, aka bar su suke shigo da wannan masarar. To a baka ga ba wanda yake magana, sai magana shinkafa shinkafa shinkafa. In ka duba na faɗa maka last month, abinda kwaya abinda ake destroying 2 billion 20 custom, wannan kuma import value kenan dan uwa. Akwai abinda ake cin street value, inda ka shigo da ita sai ka sai da ita sama da billion 200 wannan kwaya.
To baka kalli abin ta mahangar yadda ita Najeriya gwamnatin ta za ta ƙara samun wata kil bunƙasar tattalin arziki da kuma takaita shi kansa shigo da waɗancan abubuwa marasa kyau da take kokarin ta rage ba.
Kamar misali yanzu in ka dauki Gwanju, kasar da ta tsaya ce talauci, dole dan kasa ya saka Gwanju dan uwa.
Talaucin Najeriya ya kai haka?
Ya kai haka. In ka duba duk wani mahukunci tun daga kan shugaban kasa zuwa ministoci zuwa gwamnoni zuwa ƴan majalisa, ka faɗa mun wanda yake saka yadi dan Najeriya? Babu shi. Duk abin da suke sakawa yadi duka ne na Switzerland, na Germany, na Britain.
To Najeriya taka tana kera masu kyau din irin wannan.
Ai, shine nake faɗa ba, ka ba ma saka guda ɗaya take aiki a Najeriya. Wanda ta fara aiki kwana
ba ai ko ba za a dora gaba ɗaya a ci laifin gwamnati ba ko?
To ai abin da ake faɗa maka, wanne ne alhaqu? Akwai abin da ake cewa tattalin arziki shine scale of preference. Wanne ya kamata ka mara farfadowa da su? Shine textile industry ɗinka. Kafin kai ma magana su shinkafa da hada abin nan, lokacin da za ta iya ci da kanta sai kai abin nan completely ka hana shigo da shinkafa nan har ta ruwa ba ta land borders ba. Sai a ce an yi bani shigo da shinkafa nan baki ɗaya. Abin da ya kamata ai kenan.
Honorable Amanullahi Ahmad Muhammad kenan, guda cikin masu tsinkaye game da batutuwan da suka shafi siyasar tattalin arziki a Najeriya. Matakan kowace irin gwamnati dai yana zuwa da kalubale, baya ga auna yiwuwar cin nasara ko sabanin haka cikin irin manufofin da ta yarda da su, wanda a mataki na gaba taken wannan gwamnati ta next level. Ko da masu hamayya wasu su na ganin dole a cirawa shugaban kasa tuta, tunda dai ya dauko hanyar kawo ƙarshen manyan matsalolin da suka hana arewacin Najeriya rawar gaban hantsi ta fuskar irin nadanadan mukaman da yake nan, da kuma tasirin su a sha'anin gudanar da mulki.
Na farko, an kawo ministoci waɗanda suka san abin da suke yi a yanzu, a fannin da suka yi ba da san zuciya ba. Na biyu, waɗanda misali kamar ma'aikatan da aka haɗe wa mutum, ma'aikata uku a haɗa wa mutum ɗaya, to ita ma raba ta duk yayi tasiri. Na uku kuma, yanzu tunda ta zo gwamnatin nan ake ta kallon cewa ita gwamnatin ba ta da masana tattalin arziki a ciki, ita kuma duk gwamnatin da ba ta da tsayin tattalin arziki sunanta rusassa. Domin a tsari na to wanda suke da kaba daga 2015 zuwa yanzu, makafi ne suke jan masu ido. Addu'a ce take kwatar ɗan Najeriya. Kuma tasiri da za a duba na sharar da yake dauka ko raba ma'aikatan nan da aka yi na fashola, ashe tasiri a arewa. Na farko, kalli karamin minista daga arewa, injiniya Abubakar Aliyu daga Yobe, ai zuwa sai tasiri. Domin a taro na farko da aka yi na kuma tsantsarwa na ƙasa na 11 gotan tara ɗin nan, sai da arewa ta samu ayyuka waɗanda tsofaffin memo ne wanda suna ma'aikatan fashola amma an koye su. Amma zuwan nan mai girman shugaban kasa a wannan taron na Laraba da ya wuce an yi nasara. Misali, akwai titi daga Kano zuwa Katsina biliyan 9 da wani abu an yi approving din sa. Akwai titi daga Kwantagora zuwa Bangi a Niger State biliyan 20 Buhari ya approving din sa. Akwai titi daga Ilogu Ire a Kwara wanda zai shigo Niger biliyan 10.8 Buhari ya approving din sa. Sannan akwai gada Hodil sabuwa fil biliyan 2,500. Akwai titi na Ukari zuwa Ibi a Taraba State biliyan 12 an yi approving din sa. Akwai titi na Baro a Niger biliyan 10 an yi approving din sa. Akwai titi na Ajingi a nan jihar Kano zuwa kafin Hausa a Jigawa biliyan 25 an yi approving din sa. Ga titi daga Kalyari zuwa Damaturu biliyan 17 an yi approving din sa. Kaga wannan tsofaffin memo ne waɗanda suke ajiya ofishin fashola, amma dalilin raba ma'aikatar aka dan arewa ga amfani da aka samu. Dubar ka wutar lantarki ɗin nan, kowa ya san cewa an dade ana kairi shekara 4 fashola ɗin nan ya ci gajarida a NTA ranar 11 ga watan 7 2017. tare da 'yan jaridu ice an sa hannu akan yin titin wutan aikin wutan mambila tunama an fara aiki bai daddare ba ya ƙara yin press conference na 18/2017 ka duba premium time yace aikin nan tunama an fara an yi sa sai gashi ministan wutar lantarki engineer Sani Mamman a wannan satin da ya wuce da kansa ya zo yace aikin nan kawai tatsuniya ce
Alhaji Bashir Hayatu Jantile guda cikin dalibai dake nazarin siyasar duniya sai dai kuma koma menene abin da ake yi game da mulkin a gefe guda akwai wadanda ke zaton cewa har yanzu fa yanayin yadda ake tafiya babu alamun haske game da makomar Najeriya kenan a shekaru masu zuwa nan gaba gashin su kura
a gaskiyar magana yanzu dai a tsarin APC babu magana tunanin makoma kasa ko magana yan baya domin babu wani tsari da gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari take daukowa wai ta dinga kallon gaba koda da shekara daya ne menene makoman Najeriya nan da shekara daya babu wannan kallon kullum bayanansu da kallonsu menene za su azurta kansu menene interest ɗinsu yanzu kana gani
ga misali shansu idan a bayi kun koka da haka a yanzu ana next level ɗin nan ana ganin kusan ya dauko saiti wajen dadadawa al'ummar kasa
to ai kai dan kasa ne ni dan kasa ne ba abin da zan gaya maka kuma masu sauraro suna jin mu da wace hujja ko wace wata sidira kai dogaro wajen rufe wayannan bodoji dan kasa a wahale makukan kasar ka yan Afirka a wahale to idan dai yanzu kasashen
amma ba yana nufin a yi fasa kaurin kayayyakin da gwamnati ta haramta shigo da su bai
to ai idan dai Buhari akwai zamani a jikin sa ko kuma iya da wayanda suke da zamani a jikin su wallahi Najeriya da yanzu ba kallon da ake mata kenan ba domin 2015 da tun zaben sa kurum matsalan Najeriya a cikin 140-50 ta ragu amma da kamawar sa mulki matsalan Najeriya 100 guda 1000 ta karu kaga ita wannan
ya kunshin sa Allah liba baka tunanin daudar da aka ce ya samu Najeriya wajen wanke ta
aiki yanzu ba abin da yasa a gaban sa irin agenda noma sai ka duba kaga wane ne ya dauko ministan gonar ya bawa Najeriya menene yayi wa harkar gona a Najeriya wani position ya rike a ma'aikatar gona wani position ya rike a harkar kungiyoyin manoma amma kaga ya dauko shi ya bashi a baya ya dauko mutumin Benue Audu Obi wajen shekara 90 da wani abu bayan duniya tana tafiya da zamani ne kana dauko matasa domin yanzu digital ake magana ka dauko Audu Obi mu ka bashi ministan gona an yi kuka yanzu ka kuma koma gidan jiya ka kuma bashi to haka za a gama gwamnatin a tafi yau dishin kafa da take yar gida mai tsakuwa ta Hausa ina gaya maka yau ta ninka kudinta ta kuma ninka kudinta shugaban kasa yana zaune
ni shawara sanar da yadda kayan amfanin gona kusan aka samu saukin sa yanzu ya kare ba kamar yadda ake gani a baya
to kayan amfanin gona sun kare mutanen kasa sun kare abinda
nake sun kare tunda wadatuwar sa shine ake ganin kamar ya sauƙaƙa farashin sa
ai idan ya wadata ina kake da kudi kai lafiya mara zaka je ka siyo babu
madashin Shamsuddin Kura lakabin wakilin talaka guda cikin masu hamayya da gwamnatin Najeriya To amma wataƙila yana cikin matakan kyautata al'amura da gwamnatin ke shirin ɗauka ƙara harajin kayayyaki da akan ce VAT wanda shi ma wani batu ne da ya janyo cece-kuce a kwanakin nan har ma muka ji gamayyar ƙungiyar kwadago sun yi kira da dukkanin masu ruwa da tsaki a gwamnatin da su koma baya akan wannan mataki domin dai a cewar su ba zai haifar da alheri ba duk kuwa da gwamnati ta ce hakan zai taimaka mata ka'in da na'in wajen cimma nasarar aiwatar da tsarin mafi ƙarancin albashi tunda yake dai an samu ra'ayoyi masu cin karo da juna akwai buƙatar tar mu ji daga masana shi menene babban kalubalen da ke tattare da wannan tsari na ƙarin farashin harajin kayayyakin kuma ta ina zai amfani Najeriya ko sabanin haka musamman zuwa ga talakan da ake mulki domin sa Salisu Bafayo ya tattauna da Professor Mustapha Mukhtar masanin tattalin arziki a Jami'ar Bayero
Karashi zamu kalle shi ta fuska biyu ne akwai alfanu saboda za a samu kudaden shiga wanda za a aiwatar da wasu ayyuka wanda biyan albashi mafi karanci ma na 30,000 yana daya daga cikin korafin da aka yi to ta nan akwai alfalu ta wajen da kuma zai kawo hauhawa farashi da kuma tsanani ga tattalin arzikin kasa za a ce ba alfalu akwai fargabar musamman a gajeren zango da farko in an yi wanda ita kuma gwamnati abin hujjar da ta kawo shine a dogon zango in tafiya ta yi tafiya su wannan kudaden da za a samu na haraji lalita ta cika za a yi amfani da su wajen kawo manyan ayyuka za a amfani da su wajen bunkasa tattalin arzikin kasa shi kansa farashin in tattalin arzikin kasa ya bunkasa zai fado saboda haka yara tai a wuyan gwamnati fito to waye da kan jama'a kuma ta tabbatar musu da cewa a dogon zangon za a samu wannan roman karin wannan harajin da suke cewa za su
amma wajibi ne sai an samu wannan tsanani kenan a gajeren zango
wajibi ne saboda da farko farashi sai tashin goron zabi to a la'ayi halin da shi a ilimin tattalin arzikin kasa idan irin wannan al'amari ya bujiro ana tsayawa ne a gwada a ga alfalin ne ko rashin alfalin ne yafi yawa ko kuma taya za a bi a yi karin ya zamanto cewa an samu kudin kuma a hawa farashin musamman kayayyakin da tallaka yake ta'ammali da su ba su hawa ba. Sannan bayan wannan duk wani taimako da tallafi da za a yi wa tallaka shi kuma ya zamanto cewa ya zama kamar ladan gabe bayan an yi ƙarin shi ma an biya kura an yi tatto sai a yi to idan aka yi haka tallaka nan gaba ma kafin ma a yi ƙarin shi zai zo ya ce me yasa ba za a yi ƙari kaza da kaza ba saboda idan an yi ƙarin shi ma yana gani a ƙasa.
Professor Mustafa Mukhtar kenan malami a sashen nazarin tattalin arziki dake Jami'ar Bayero a Kano. Duka dai a fannin abin da ya shafi inganta rayuwar talakawa daga masu mulki yana cikin tsarin manufofi da gwamnatoci ke bujurowa da su, musamman masu alaka da rayuwar yau da kullum, kuma domin cimma wasu daga cikin irin waɗannan manufofi ana buƙatar masu taimaka mata a fannoni daban-daban. Wataƙil dalilin kenan da yasa gwamnatin jihar Ebonyi ta dauki matakin ƙara sabbin naɗe-naɗe na wasu mataimaka kimanin 800 baya ga guda 4000 da ta yi tun da farko. Gwamnan jihar ta Ebonyi David Omahi shine ya sanar da hakan a birnin Abakaliki yayin taron ganawa da mambobin majalisar zartarwa da wakilan majalisar dokokin jihar, sai ko shugabannin kananan hukumomi tare da dukkanin nadaddu a guraben mukamai daban-daban da sauran masu ruwa da tsaki. Gwamnan ya gamsar da wannan taro cewa akwai buƙatar da ke akwai ta ƙarin wasu sabbin nadan mataimaka na musamman kimanin guda 200 daga cikin al'ummomin wannan jiha, bayan rukunin farko na irin waɗannan mukamai da suka kai guda 185 yana mai cewa al'ummomin da kansu a matakin mazabu su ne za su kawo sunayen waɗanda suka gamsu a nada akan irin waɗannan mukamai, inda masu ruwa da tsaki a kowace mazaba za su ba da sunayen mutum biyu sai ko jam'iyya da za ta bayar da sunan mutum guda. Manufar yin hakan a cewar gwamna Omahi shine domin sauƙaƙa ayyukan gwamnati zuwa ga matakin da za su rika shafar rayuwar talakawa kai tsaye, kuma dole ne duk wani nadaddi ya zama yana da koda hekta ɗaya da zai rika nomawa, a yayin da masu ruwa da tsaki a cibiyar bunƙasa cigaban jihar za su rika bibiya domin tabbatar da komai yana tafiya akan daidai tare da tabbatar da cewa duk yaran da ba sa makaranta sun koma karatu. Dama dai amfanin kowane mulki a wajen talaka shine samun damammaki irin waɗannan da za su shafi rayuwarsa, wanda kuma a wasu matakan ake cewa akwai buƙatar yi wa gwamnati uzuri tare da yi mata tuni kan irin buƙatun al'umma. Wataƙila irin wannan tunani shine ya je ga kwamitin yaɗa labarai mai zaman kansa na ƙaramar hukumar Kumbotso ƙarƙashin jagorancin Abdullahi Gwazaye, suka ziyarci garin Gasau mazaɓar fan shekara domin duba matsalolin da ke damun su da kuma duba ayyukan da suka mora ƙarƙashin shugabancin ƙaramar hukumar da ake musu.
Mun daɗe a cikin tsaka mai wuya na rashin ayyukan raye ƙasa musamman a gwamnatoci da aka yi na ƙaramar hukuma a baya. To amma a yanzu Allah ya kawo mana Junior Kadimul Islam, kuma mutum jajirtacce ka tafi la sarkin aiki
wannan gaskiya ne,
fan shekara duka mazabun nan 11 yana aiwatar da ayyuka na alkhairi. To muna bin waɗannan mazabu ne daki da daki domin mu fito da ayyuka na alkhairi da yake aiwatarwa domin al'umma su ji kuma su dinga mai godiya da addu'a ta fatan alkhairi. Sannan a mataki na biyu kuma mu zo mu fito da ayyuka waɗanda al'umma suke so, waɗanda ba ai ba kuma suke so ai, su ma a fito da su a ƙara gabatarwa da mai girma gwamna, a gabatarwa da mai girma shugaban karamar hukuma domin ya zo ya aiwatar da su. Sannan abu na gaba kuma shine ayyuka na alkhairi da mai girma gwamna ya aiwatar a wannan karamar hukuma musamman wannan yanki na fan shekara. Mun san an mora ayyuka na raye ƙasa manya-manya daga mai girma gwamnan jihar Kano, su ma ai amfani da wannan dama a gode masa. Dan haka wannan kwamati ne na yada labarai na karamar hukuma da cigaban al'umma, wanda kuma muke so al'umma su ba gwamnati haɗin kai, su ba mai girma gwamna haɗin kai, su ba mai girma shugaban karamar hukuma na haɗin kai Honorable Kabir Ado fan shekara domin ya samu dama aiwatar da ayyukan raya ƙasa na alkhairi domin amfanin al'umma.
Abdullahi Gwazaye kenan shugaban kwamitin yaɗa labarai mai zaman kansa na ƙaramar hukumar Kumbotso, kuma rufe bakinsa ke da wuya muka ji Garba Kyaure Gasau na yin jawabin godiya dangane da wannan ziyara da aka kawo musu cikin fayyace na sauraron da suka ce sun amfana a dalilin shugabancin ƙaramar hukuma.
Ina maraba da kwamitin yaɗa labarai na ƙaramar hukumar Kumbotso a ƙarƙashin jagorancin Abdullahi Gwazaye da Alhaji Ado Yalo Mai Tibi. To alhamdulillah mun yi godiya, mun yi murna ga wannan gagarumin asibiti da shugaban ƙaramar hukumar Kumbotso ya kawo mana shi Honorable Kabiru Ado fan shekara, saboda wannan mutum jajirtacce ne saboda ayyukan da ya bujo mana a ƙaramar hukumar Kumbotso. Gashi garin Gasau ya amfani da asibiti, ya amfani da rayin, ya amfani blog na makaranta, alhamdulillahi. Bayan wannan sakamakon in kaleka garin Fanshekara akwai police station da ya katange, kaga wannan kokari ne nasa domin an yi shuwa gabanni da yawa ba su magata wani matsala ba, amma shi ya jajirce ya magata wani matsala. Muka tafi ƴan danko akwai blog na makaranta ya samu da shi yara sun fara karatu, da yaran nan hedon su tawo zuwa
ban shekara kai ne ina wasu ma ba sa karatu sakamakon abu baya kusa da su to amma da jajircewa sa ga kokarin sa ya kama ni wannan abu to kaga dole ne mu gode masa ga cibe sara a garin ban shekara ta mata da isamar da ita mata sun dena zaman banza suna kama abin yi ina godiya da Kabir Ado ban shekara duk kudirin da muka je da shi baya ba mu kunya
Alhaji Garba Muhammad Kyaure na garin Gasau a mazabar ban shekara dake karamar hukumar Kumbotsu. Su ma dai kungiyar nan ta APC Media Forum tsagin shugabancin Umaru Mai Shinkafa sun kai makamanciyar wannan ziyara ga shugaban karamar hukumar ta Kumbotsu wato Kabir Ado ban shekara.
Mai girma ci amon wannan kungiya mai albarka kungiyar APC Media Forum ta jihar Kano a karkashin shugabanta mai albarka Alhaji Umaru Mai Rais. Yau ta zo gabanka domin ta kare maka godiya a bisa irin gudunmawarka da kokari da kake wa yan karamar hukumar Kumbotso a kasancewarka na shugaban karamar hukumar Kumbotso mai girma ci amon ba mai mamaki ba domin a irin labarin ka da muke samu duk mazabin da suke Kumbotso guda 11 ba mazabar da baka shiga kaje ka tantsama musu aiki akwai mazabar dan maliki akwai shekar mai daki ka sai makabarta yanzu ma ana nan ana ginin wannan makabarta sannan ka gina musu islamiya a wannan mazaba sannan ka gina asibiti da kwalbati da kake musu sannan mai girma ci amon ka kula da harkar lafiya da harkar ilimi da harkar scholarship na yan makaranta musamman yan karamar hukumar Kumbotso indai an zo ma da wannan magana gaban ka to insha Allah za kai duk abin da za ka yi domin baka wasa da harkar ilimi muna gode maka kuma muna san kananan hukumomin mu guda 43 da suke jihar Kano ku yi koyi da shugaban karamar hukumar Kumbotso Alhaji Kabir Ado ban shekara
shi ma shugaban majalisar karamar hukumar ta Kumbotso Honorable Kabir Ado yayi nasan jawabin yana mai fayyace jin dadin sa dangane da wannan ziyara
yau ina cike da farin ciki kuma ina yi wa Allah godiya da Allah ya hada mu a wannan office muka yi wa juna murna kuma muka dada hada zumunci a tsakanin mu kuma wallahi wa rasuli wannan kungiya kamar inda tazo gaba daya kungiyar nan ta jihar Kano ce kuma kungiyar nan ta hada abubuwan da wata kungiya a tarihin media a Kano da bata taba hadawa ba ta zuba mutane masu basira daban-daban da kuma dattako da kuma tsayawa akan gwagwarmaya da kokari na tabbatar da aƙidu na jam'iyyar APC mai ra'ayin kawo canji a Najeriya mai ra'ayin kawo canji a Kano mai ra'ayin kawo canji a karamar hukumar Kumbotso kuma wannan kungiya tun lokacin da kuka fara ziyara kananan hukumomi so nayi a fara ziyarar nan ta karamar hukumar Kumbotso
Honorable Kabiru Ado ban shekara kenan shugaban majalisar karamar hukumar Kumbotso yayin ziyarar APC Media Forum ta Mai Shinkafa. To amma bangare guda shi kuma daya shugaban tsagin kungiyar ta APC Media Forum Habibu Indabawa Mai Yangu-yangu ya bakunce mu ne yana kira ga dukkanin waɗanda suka yarda da shugabancin sa da kada su sake jin wani ya shiga rediyo yana kalubalantar wani jami'in gwamnati ko kuma ma gwamnatin dungurungum.
Wannan magana da nake gaya ma magana ce aka dauko ta magana ta karar gwamna ko wani abu ina ma aka yi commissiononi ita kanta gwamnatin nan magana ake ta wata hudu to kaga duk mai kaunar jihar Kano mai kishin mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya kamata ya dauko wannan fitinar a yanzu ba
kasance suna cewa da zafi ake dukan karfe
bari in gaya ma wani abu a damu ya kamata mu tsaya mu gode wa Allah mu nuna gamsuwar da abin da ya mana lokacin da mai girma gwamna yake neman deputy gwamna da zai nada akan dafa masa ya taimaka masa tsaya Kano te chak ana tunanin wa mai girma gwamna zai dauko ya dauko mutum mai yakana mai datta kuma ya dauko mutumin da dan adawa da maki da masoyi da masadi shine Dr. Nasiru Yusuf Gawuna
amma idan dai har wani bai gamsu da wannan abubuwan da ka zayyana ba dan yazo ya kalubalance shi kuma sai ya zama laifi
bari in gaya ma in dai magana kake ta mu'amala ta tsaya a saurare ka mutum da mutum to idan ka ce Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ka rufe kofa shi yasa nake kiran da wanda ya dauko wannan rigiman ma ka aje rigiman nan domin wasu zasu angiza wutan nan tun mai kishin jihar Kano mai kaunar gwamna burin sai samu nasara ba ya gaza nasara ba wannan rigima ba za ta haifar mana da mai ido ba kuma shi kansa Baroji burin din nan namu ne domin aminin gwamna ne masoyin gawuna ne kuma aminin gawuna ne
Habibu Indabawa kenan mai ikirarin shugabancin wani tsagi na kungiyar APC Media Forum a jihar Kano Da wannan kuma ku zo mu leka karamar hukumar birnin Kano domin ci gaba da daukar kalaman masu ruwa da tsaki a game da rushe shugabancin dattawa da nada sababbi. Shi ma Alhaji Bello Isa Bayero ya ce akwai baiwa ta musamman da tunanin kwarai ta fuskar jagoranci game da sabon wakilin sana majalisar tarayya.
Kano mai sufur guri ne wanda yake da muhimmanci domin duk wanda ya isa a Kano ina nan gurin da sarki ɗan kasuwa da malamai da sauransu. Saboda haka municipal guri ne wanda yake da muhimmanci. Nauyin da Allah ya dora maka ya kamata ka fahimci cewar ba ma municipal ba Kano kanta gaba daya duk irin munafincin da ake da gurma da kiyayya da kyashi za ka iya maganin su balantana municipal ita kanta. Abin da sai yake cewa ba ma haƙuri saboda ba ma tsoron kowa ba ga kowa kuma duk inda gaskiya ta tabbata za mu faɗe ta. Saboda haka shaban ne maka banna kuma ina fata haka taimaka haka haɗa kan Kano gaba daya.
Alhaji Bello Isa Bayero kenan guda cikin dattawan siyasa a karamar hukumar birnin Kano.
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Masu sauraro a madadin Nasir Salisu Zango da dukkanin abokanan aiki Salisu Bafayo Khalid Shatima da Adam Suleiman. Ibrahim Isaac dan uwar Rano da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya. Daga nan Freedom Radio muryar jama'a.